rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina ƙara tsaya mu farin ciki da Allah ya sake dawowa da mu wannan majalisi na mai tsarin albarka wajen sauraron tafsirin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu nutsu, mu ɗebi guziri, mu kashi da mu, mu samu alkhairi, mu samu lada. Ubangiji Allah ya datar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inur rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal allamul ghuyub. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa ahli al-'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A gurguje zan fara da amsa tambayar ɗaya daga cikin mu ko wasu daga cikin mu, domin akwai irin wannan tambayar dama a baya wanda ina ga ban ce komai akan ta ba. Wayanda suke kira akan cewa a bude wani markazi na musharaka tsakanin makaranta a gurin domin mu amfani juna, musamman suna jin ciwon yanda ake tattara a wajajen walima idan malamin da aka gayyata bai samu zuwa ba, sai ka rasa matar da za ta iya tashi da cewa mata ƴan uwanta wani abu alhali, kuma akwai masu ilimi a ciki. Wanda wannan shine manufa ta asasa wannan majalisin. Na dade ina faɗan cewa mun fito ne domin mu san sauran mu su fito. Daga cikin wayanda suke nada, akwai wayanda ba suka fi mu ilimi, akwai wayanda suke da abun faɗa wanda za a amfana, amma kuma mun tattare muna tunanin ko ba za mu iya ba, ko kar mu fara a ce ba mu iya ba, ko kada mu kuskure a gyara mana, wanda ba kuma ɗabi'a ce ta ɗalibin ilimi ba haka. Duk wanda zai fito fagen ilimi, to abin da yake buƙata shine idan ya kuskure a ce masa ga kuskure. Daga lokacin da aka ce maka ga kuskuren ka, to sannan ne zaka ji zaka yi gyara a gurin, kuma ka maida hankali sosai a kai. Baya nufin cewa in an maka gyara sai baka sanyin gwiwa, a'a, arzamar da kai yake. Ina fata Allah ya bamu dama. Kusan akwai irin wannan majalisin da muka yi yunkurin aiwatarwa, wanda yanzu dai abin da zan ce ya dakatar da shi shine gyara da ake a office din mu. Ban sani ba, idan da yiwuwar a wancan gurin za mu ci gaba da aiwatarwa, to alhamdulillah za mu sanar. In kuma za mu sake neman wani guri ne, mun ga ba za mu iya jira har su gama gyaran su ba, nan ma dai za mu sanar. Amma wannan zai ta'allaka ne ga masu sauraron darasi suka mu bayan Ramadan, domin muna yin sanarwa ne a guraren karatu. So idan hakan ta tabbata, za ku iya saurara a lokacin karatu na Ramadan da na bayan Ramadan da za mu ci gaba da aiwatarwa. Allah ta'ala ya samu dace. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda ya ba mu ikon dawowa wannan majalisi mai albarka a cikin wannan masallaci na Hajji Abubakar Aliyu, wanda yake anguwar ta tare a Lokotes a cikin garin Azare, Katagun local government, Bauchi State. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu zarafin halartar wa'innan kwanaki masu tsada, Allah ya hore mana, ya ba mu ikon yin aiki na gari a ciki, kuma Allah ya karɓa mana. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana jajircewa, musamman ga kwanaki masu alfirma da suke neman bujirowa. Kwanaki da suke neman bujirowa kwanaki ne na zage dantse, kwanaki ne na maida hankali, kwanaki ne na wanda zaka ji a ranka ka haƙura da bacci, ka haƙura da kallo, ka haƙura da yawo, da wasu duk abin da ba zai amfane ka ba a gobe kiyama. Kwanaki ne na sadaukarwa, ƴar uwa ki sadaukar da wa'innan kwanakin kawai ga ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Kasancewar a wa'innan kwanaki guda goma, ana ninnin kalada ninkin baninki. Sannan a cikin kwanaki guda goma akwai wata kwana guda ɗaya dare kwallo ɗaya wanda shi kuma zakaran gwajin dafi ba mai samun sa sai wanda ya riski dukkan kwanaki guda goma shine yake da garantin cewa ya same su. Amma yar uwa ki daina jin a ranki kawai tunda ana tsammanin 25 ne to iya 25 zan rana zan raya a ana tsammanin 27 ne to iya kadai ita na kebe zan yi ibada domin ita ce lailatul qadri. Allah yana iya jarraban mu sai kawo ta 21 ko 23 so ina hankaltar da mu duka kwanaki 10 mu sa a ran mu za mu jajirce za mu yi aiki mai yawa domin mu samu waccan dare mai tsadan ba tare da ma mun sani ba. Da kin gane da biki gane ba da alamomi sun bayyana da busu bayyana ba lalle dai akwai wannan daren a cikin kwanaki 10 ƙarshen nan. Me kika shirya me kika ji a ranki zaki domin ki nasara a cikin wayannan kwanaki guda 10 domin kwadayin riskar wannan dare mai alfurma. Allah ta'ala ya ce wannan dare mai alfurmar yafi darare guda 1000 shekara 1000 ma aka ce alfin shahr shekara 1000 dare daya yafi shekara 1000 a ina a albarkar ibada da take cikin sa. Idan zaki yi ibada a cikin iya wannan daren wanda nace miki ba zaki gane kin riske shi ba sai kin rike wayannan duka kwana 10 kin yi aiki a cikin su domin daga dai kika kuskure biki a 21 ba 23 kina tunanin sai tsakanin da 5 ko da 7 Allah yana iya jinkirta shi ya tafi haddatara kawai fatan shine ki riski duka kwanaki guda 10 kina wa Allah bauta. In za a ce wannan daren an baki ladan ibada ta shekara 1000 yar uwa idan kika shekara 20 bayan balagarki kina riskar wannan daren ashe kina da shekaru masu albarka wanda zaki baje kolin ibadunki kina mai sakankan cewa cikin amincin Allah matukar an karba miki kina da guziri amma ba zaki samu hakan ba har sai kin jajirce kin zage dantse kin kuma raya dukkan kwanakin domin kwadayin neman wannan dare guda ɗaya. A kwanakin ne yan uwa muke shagalta da dinki na bai samu ba wanda bai sai takalmi ba hular wani ba ta yi ba ba abin da muka sa a gaban mu a wannan dare na wayannan kwanakin ƙarshen sai je tarangu a kasuwa. Allah Allah kike ki sha ruwa ki tafi kasuwa gun mai dinki ki tafi kasuwa gun mai takalma ki tafi kasuwa gurin mai sarka da dan kunni muna hasarar wannan daren. In ma ya zama dole zaki wani abu yar uwa a cikin wannan kwanakin yi iya kokarin ki yi shi da rana shi kan daren mai tsada ne karki wasa da shi karki wasa da daren kawai daren nan ki kebe kanki wa Allah subhanahu wataala ki yi tawassali da ayyukan ki na alkhairi ki nemi dukkan yardar Allah a cikin wannan daren. A daren ne aka saukar da alqur'ani amma saukarwa wace saukarwa mataki na farko shine dauko shi daga baitul maqdis zuwa baitul izza wannan an yi shi a cikin daren lailatul qadri amma dauko shi daga wannan baitul izza zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam wannan an yi shekara 23 ana gudanarwa shekara 13 a makka shekara 10 a madina. To ashe shi wancan saukarwa mai gaba ɗayan ita ce Allah ta'ala ya albarkaci daren yake kuma ɗaukakarsa kuma yake so mu ma mu girmama shi domin an ce mishi lailatul mubaraka dare ne mai albarka. Nana Aisha ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam idan na riski daren ya annabin Allah me zan faɗa mafi tsadar kalma? Annabi ya ce mata ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Zata yi kamar kalmar irin ya taƙaita ko irin bai nemi abubuwa jingin ba, alhali kuma ya nemi abin da shi yafi komai daraja, wanda idan kin same shi to komai naki yayi. Yace ta ce, ya Allah, kai mai afuwa ne kuma kana son masu afuwa, ya Allah, ni ma kai min afuwa a cikin afuwar ta sake na. Idan Allah ya maka afuwa, mai kake jira? Iha abin da kake nema kenan, Allah ya yafe maka kusakuranka. Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda za a yafewa. Da Allah kada mu yi wasa da darare na ƙarshe guda goma nan. Ina ƙara kwadaitar da mu guda goma saboda me? Kada garin zaben wanne ne na Lailatul Qadr ke rasa Lailatul Qadr. Ki kebe iya sai da bakwai zaki ibada ko sai da biyar, alhali an canja masa matsuguni kawai don a jarabe mu. Allah yana iya canja shi. Ana iya samun sa 23, 29 duka an yi. Saboda haka nan ke baki san wanne bane. Wannan dalilin zai sa ka lizumci dukkan su guda goma. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ci gaba da karatun mu, za mu tashi a aya ta nan Allah rabbi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da labarta mana isar Banu Isra'il. Allah ta'ala ya ce, wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma takastumul ijl min ba'dihi wa antum zalimun. Allah ya ce, Annabi Musa ya tuna wa al'ummarsa, jama'arsa, lokacin da Allah ya yi alkawari da Annabi Musa cewa zai yi zaman wata bauta ta kwana 40, wanda maluma suka ce an umarce shi da ya yi azumi na kwana 40 a wannan lokacin, domin Allah ya yi alkawarin zai yi munajati da shi bayan wannan lokacin. A nan an riƙe duka kalmomin an ce 40, amma asalin kisar shi ne an umarce shi da ya yi kwana 30 yana wa Allah bauta. Cikin bautar akwai azumi, zai yi azumin kwana 30, daga nan sai ya munajati da Allah, domin Annabi Musa shi ne kaɗai bawan da Allah ya yi wa izini yake zuwa ya yi magana da Allah. To tarbiyya ta zuwa ga tattaunawa ga Allah aka ba shi cewa ya zauna kwana 30 yana azumi, bayan kwana 30 zai je ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala a ba shi saƙon da ya dace ya kawo al'ummarsa. Annabi Musa cikin tsantsani da girmamawa Allah subhanahu wa ta'ala, bayan ya cimma gab da kwanakin za su ƙare, sai ya ji bakinsa ya fara irin yami na mai azumi. Kamar yadda kike jin kamar yammaci ta yi, bakinki ya canja yana ɗan miki bashi, sai kiji kina so ki wanke bakin. To Annabi Musa sai ya ji haka, ai tun daga shi yana gab da haɗuwa ga Allah, ga bakinsa ya canja, bari ya wanke bakinsa. A tunaninsa don kar ya riski ubangijinsa yana a wanda bayi da cikakkiyar tsafta. Ashe Allah subhanahu wata'ala kuma shi wannan rihi da yake fita a bakin mai azumi sansa yake yi. An ce ya fi ƙanshin almiski, ya fi sandal. Da Annabi Musa ya yi wannan wankin bakin, sai Allah ta'ala ya ce, a to tun da ka wanke bakinka, yanzu ka ƙara yin wani azumin na kwana 10. Kenan sai ya zama kwana 40. To daga nan ne sai mu baka izinin munajati da shi kenan. Kenan shi yasa sai ake cewa 40 layla, a darare guda nawa 40, amma asali da 30 ne ba dan yayi wannan wankin bakin ba. To a lokacin da ya tafi yana wannan bautar, ya bar mutanansa a gargashin wakilcin a Musa Samiri. shi kuma wannan Musa Samirin mutum ne wanda akwai munafurci da kafirci a ƙasan zuciyarsa. Bayan tafiyar Annabi Musa sai ya dora mutanen Annabi Musa a kayin yin bautar dan maraƙi. Ya suranta musu dan maraƙi, an ce shi ya halice shi, ya ajiye musu shi, wasu daga cikinsu suka hau bautawa wannan dan maraƙin. Annabi Musa ya dawo ya same su, wasunsu sun fara bautar dan maraƙi. A cikin iya kwana 40 da ya bari, bayan kuma Allah Ta'ala ya yi musu ni'imomi a baya, irin ni'imomin da a wancan darasin Allah ya ta karanto mana. Amma ba su ji cewa sun gamsu Allah Allah ba ne, sun gamsu cewa Allah ya tantanta shi kadai a masa bauta ba, sai suka hada shi da dan maraƙi. To wannan shine magana da Allah Subhanahu wata'ala yake a nan gurin. Yace sun mastakatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sai suka riki dan maraƙi suna mar bauta, alhali suna masu zalunci. Domin zalunci ne yau Allah Subhanahu wata'ala shirka. Ka hada Allah da wani zalunci ne. Duk babu azzalimi a duniya irin wanda yake mai shirka, wanda ya halice ka, ya baka rai, ya baka lafiya, ya taimake ka ka fita cikin musulmi ba dan me ka san za a yi maka wannan ni'imar ba. Dukan wanda Allah ya halice su cikin kafirai ba su san hakan za a dora su akai ba, kuma Allah ya yi haka ne domin cikin ilminsa da mulkinsa da isarsa, wanda ya ce ba wanda ya isa ya tambaye shi dalili. Ya ce amma ni ina iya tambayan kowa akan abin da nake son tambaya. Amma Allah idan ya haka ita abu, ya ce ba a tambaya na akai me dalili. To ashe abin godiya ne ga kai idan ka tashi ka samu kanka a cikin musulmai, ka samu kanka a cikin masu hankali, ka samu kanka a cikin masu imani. To duk da sun yi wannan bautar, amma Allah Ta'ala sai ya dawo ya ce summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Bayan Annabi Musa ya same su suna wannan bautar, abin da ya faru ya faru. Allah Ta'ala sai ya ce amma sai muka dawo muka yi musu me, muka musu afuwa. Me dalilin yin afuwar? Ya ce muna tsammanin ko za su gode. Ashe ana mana wasu abubuwan da muke so ne dan a ga cewa shin za mu gode wa ni'imar da aka yi mana? Duk abin da Allah ya baki na biyan bukata ko na jin daɗi, abin da kike kwaɗayin a miki aka yi miki, to fa an miki ne dan a ga irin hankalinki da godiyarki. Da aka bar ki da lafiya, shin kin gode wa Allah a cikin lafiyarki kine wa Allah Subhanahu wata'ala bauta da lafiyar ba dare ba rana? Da aka bar ki da hankali, shin kina amfani da hankalin naki, ki amfani kanki, ki amfani al'umarki? Da aka miki ni'ima ta ilimi, shin kina amfani da ilimin a ganin shi a cikin mu'amalarki, a ganin shi a cikin mu'amalar zuriyarki? An baki ne don a ga cin zaki gode. Godiyar shine me aiki da shi. Allah Ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka sani. Allah kuma ya bamu ikon sarrafa rayuwarmu bisa tafarki madaidaici.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
الله تعالى يقول وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. الله يقول كَأَمْبَتَ لُوكَةٍ دَمُكَ بَاوَى مُوسَى لِتَّافِي تَعْرَدَ مِرَى الرَّبِيوَى. Malama suka ce ai littafin shine mai rarrabewa. Mai rarrabewa shine littafin. Me ake nufi? Ya aka yi duk sunan su guda biyu suka fito a jere. Abin da ake nufi shine a cikin littafin da aka bashi, a ciki ake samun shiriya. Za a gaya maka in kayi kaza kayi kaza kana kan daidai. Idan kayi kaza kayi kaza kayi kuskure. To ashe a cikin sa mai farraƙewan take? Kai kuma daga nan ne zaka fahimci to me ake nufi da kai. Sai aka ce la'allakum tahtadun. Ana tsammanin ko idan kin rarraba gaskiya da ƙaryan zaki shiryu. Kamar mu ne da muke karanta Qur'ani, duk ayoyin nan da suke ciki babu wanda ba a mu suke wa jawabi ba, ba mu suke jan hankali ba. An baki labarin mutanen annabuwa na ga yanda suka yi, ga yanda suka kwashe.
an baki labarin mutanen wannan annabin ga yanda su ma suka ga kuma yanda aka musu sakayya shin bai ishe ki tunani da hankali ke ki shirye akan abin da ya dace ba shine alfurqan ka bambance gaskiya da ƙarya ka dauki wacce hanya ce ta shirya kai da ake baka labari a cikin wannan littafin so shine Allah ta'ala ya bujuro duka guda biyu an ba su littafi sannan an ba su hujjoji a cikin littafin su zame musu mai dalilin shirya Allah sa mu ma namu littafin da muke karantawa muna kokarin tsamo hanyar shirya a ciki kuma muna doruwa a kai Allah ta'ala ya samu dace
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
الله تعالى يقارد شيوى النبي موسى يا أنبتا هل ينزلني أنا مغانا أكم متى أنا عند موسى بنو إسرائيل كو؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظننتم أنفسكم الله تعالى يتي annabi Musa yana lokacin da yake ambatawa mutanansa me yake ce musu yace innakum zanantum anfusakum lalle ku kun zalunci kayanku saboda wani dalili annabi Musa ya gaya musu bittikadikum al-ijl yace fatubu ila bari'ikum me yasa kuka zalunci kanku yace saboda rike wannan dan marakin a matsayin abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wata'ala yace amma fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku yace fattaku ko ku ji tsoro fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum yace ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine abin da yafi muku alkhairi a gurin ubangijinku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayan sun tuba su kashe kawunansu wannan shine tubarsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yace fataba alaikum idan kuka yi haka Allah zai yafe muku innahu huwat tawwabur rahim domin shi Allah mai gafara ne mai jin kai akwai abin dubawa a nan gurin annabi Musa yayi zamani da wa'annan mutane da ake ta jawabi a kansa labari ne na annabi Musa amma yanzu annabi ne yake karanta wa sahabbansa tarihi ya nuna banu Isra'il din nan jikaninsu sun rayu da annabi alaihi salatu wassalam to yanzu annabi yana bada wannan labarin ne a jikanin wa'ancan wa'anda suka gabata amma ku duba kalmomin yanda nake so mu dauki darasi a ciki shine ana magana sai ya zama kaman ana yi da second person ne kum 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 te ta fitowa annabi yana bada labarin yanda qur'anin yake hakaita labarin cewa kaman yanda annabi yake gaya musu to da su wa'annan na gaban nasu ake ma'ana ba da wa'ancan kakanninsu ba labarin yana nuna kaman da na yanzu ake magana saboda me saboda a nuna mana hukuncin da ya gabata akan magabata yana nan a kanki yana nan a kaina a yanzu da muke karantawa ina fata kuna ganewa alamirin zancan ya kamata a dinga cewa su suka yi kaza sai suka yi kaza Allah sai ya ce sai kuka yi kaza sai kuka yi kaza sai kuka yi kaza dan a danganta laifin da kai mai sauraro na yau idan kai ma kai kaza da kaza hukuncin yana nan yana iya biyo ka ina fata kun gane saboda idan ba Allah ya dauko zancen ya kusanto da shi ba ba za mu hankalta ba za mu ankara mu gane abin mu ma ya shafe mu ba saboda duk abin da aka yi a wancan lokutan a yanzu mu ma akwai madadin sa da muke yi a wannan zamanin in ba ki riki mariki kin ce zaki masa bauta ba biki riki tinki ya kin ce zaki mata bauta ba biki riki wani kunkuru ko wani abu ba akwai makamantan namu irin fasikancin da muke wanda yake kama da me hada Allah da wani to ma dama kina da wani abu da yake kama da nau'in shirka ke ma hukuncin masu shirkan yana iya faruwa a kanki a lokacin da aka samu wannan matsala ta yin bautar maraki daga cikin mutanen Annabi Musa akwai waɗanda sun fito sun yi bautar sosai akwai kuma waɗanda suna kallo akai bautar ba su hana ba shine gurin da Allah ya ce faqtulu anfusakum dinnan ku kashe kawunan ku sai kai mamakin ya zan yi na kashe kaina ni da kaina to Allah ta'ala sai ya ce waɗanda suka yi bautar maraki duk su zo su zauna su baje a filin Allah ku da kuka saka ido ake bautar maraki ba ku hana ba ba ku barranta da su ba kuka sa musu ido ku dauki makami ku yi ta yakan su ku yi ta kisan su yin hakan shine ta tuba a tare da su wanda ya mutu aka ce ya mutu kan dacewa wanda suka saura su ma sun saura kan dacewa da Allah akwai tashin hankali a kai ko babu kai da kake da makamun ma dan uwanka yana iya yankanka baka sani bai kashe ka kai da kake tsayen domin me ba a ba su damar yin wannan kisan kan ba sai da aka kawo wani duhu aka shimfida a duniya ba sa kallon kowa ko takwabin da yake hannun naka baka kallon sa sannan kuma abu ne da muka shina wajen tetar rai su zaunannin ma yakila ba zama za su ba su ma za su dinga kawo cafa na neman tsari wa kansu ko wani irin tashin hankalin kisa aka yi wanda kuma Allah ya ce shine kadai hanyar tuba a tare da su mu gode wa Allah da hukuncin mu komai mai sauki ne mutanen Annabi alaihi salatu wassalam mutanen Annabi Musa suna da izgili amma ana musu hukunci wanda idan a zamanin yanzu ne gaba ɗaya tsoron hukunci ma ina ga zai hana mu rayuwa hukuncin su bai da sassauci to Allah ta'ala sai ya ce musu wannan abin da za su yi kisan kawunan su nan shine tuba zuwa gare shi kuma haka suka yi hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce a cikin wani tafsiri na Ibn Dalil ya ce lokacin da aka bincika an gama wannan yakin sai da aka samu akalla mutum 70,000 gawa an kashe su mutum 70,000 in kika duba za ki ga an kashe ƴaƴanki an kashe in mata ne an kashe mijinta in ɗa ne an kashe yayi kawai dai kowa mutuwa ta shafe shi wannan shine hukuncin da aka yi musu domin me domin sun yi wa Allah ta'ala shirka Allah ya raba mu da shirka Allah ya raba mu da hukuncin da za a yi wa masu yin shirka Allah ya dora mu akan tafarkin sunnan Annabi alaihi salatu wassalam ya tseratar da mu da shirka da iyalanta domin shirka mataki-mataki ce daga ka ba wa karama dama ta shiga jikinka to babba ba za ka san da ta same ka ba
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
kamar yadda na faɗa banu Isra'il su ne mutane masu taurin kai ku dubi bala'in da suka samu kansu a ciki ku dubi yadda a gabansu aka yi ta kashe-kashe kai ka samu ka tsira sai ina ganin tunda Allah dama yana musu don shi shirye ne don su gode masa abin da yanzu ya kamata shine kai sai ka yi wa Allah godiya ka dawo ka miƙa wuya amma ba sa miƙa wuya aya ta gaba sai ta ce وإذ قال Iskultum ya Musa, sai suka ce ya Musa, lan nu'minu laka, ba fa za mu imani da kai ba, hatta nara Allah jahara, har sai mun ga Allah ido da ido. Fa akadhtum as-sa'iqa, lokacin da suka faɗi wannan kalma ta yi tsanani, ta yi tsauri, sai Allah ya turo wata tsawa da aka yi wata katuwa tsawa gaba ɗaya, sai suka faɗi matattu. Kun ga dai sun mutu a fa kullun ganinta suke tsiraranta, amma bai hana su sabon shirka, bai hana su sabon izgili. Yace wa antum tamzurun, alhali kuna kallo, a gaban idonku ne aka kashe ku gaba ɗaya, ko aka sumai da su kamar yadda Allah yace ya kashe su, to aka kashe su saboda zafin kalmar, kaushin kalmar Allah ta'ala ya ɗebe su gaba ɗaya, ya kashe su. Amma Allah afuwan duk sanda ya yi musu wani hukuncin kuma sai ya dawo musu rangwame. Sai ya ce, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya ce, bayan mun kashe ku, sai muka sake raya ku, muka sake tada ku. Me manufar tada ku da muka yi a mataki na biyu yanzu? Ya ce, la'allakum tashkurun, domin ana tsammanin ko za ku gode. Hazu na faɗa, Allah ya faɗa irin wannan kalmar a baya, ana maka wata ni'ima ce ko wani rangwame ne don mi? Don ana fatan ko za ka gode wa Allah, ka dawo ka fahimci ni'imomin da aka yi maka, ya kamata ka miƙa wuya akan abin da ake so ka yi. In banda haka, a matsayinka na musulmi, sun san su musulmai ne, ba sa nufin lan nu'minu lakan nan cewa wai ba su yi imani ba, a'a, ba za su yi masa biyayya ba suke nufi. Kana so mu makaɗa akan duk abin da ka zo da shi? To fa sai mun ga Allahn naka ido da ido, kamar yadda ka ce kai ma kana kallonsa. Wannan wata kalma ne kamar ta izgili wa annabin nasu, ba wai suna nufin sun kafirta ba ne. Dan malama suka ce, da a ce sun kafirta ne sai su ce lan nu'minu bika, ba za mu yi imani da kai ba, wannan gaba ɗaya imani ne ba za su yi ba. A'a, yanzu wannan kalmar suna nufin ba za su yi masa ɗa'a, su masa biyayya ba ne. Kuma fa ga sun yadda shi ne annabin nasu. Kuma idan ta kwaɓe, ta kwaɓe, ta ɓaci musu zuwa suke sai ya Musa roƙa mana Allahnka ya mana kaza, ya mana kaza. Ashe fa sun yadda akwai Allah, kuma sun yadda shi annabin Allah ne. Amma suka fito ƙaro-ƙaro suka ce ba za su yadda da abin da yake zuwa da shi ba daga Allah, sai in su ma sun ga Allah. Kalmar da ta yi tsanani shi ne Allah ya dirkake su gaba ɗaya, suka zama gawa. Amma daga baya ya raya su, ya ce na raya su ne don ko za su gode mana. To sai ki gane, idan Allah ya jarrabe ki da wani bala'i, da wata fitina, da wani tashin hankali, kika yi ta addu'a, kika yi ta addu'a, aka rangwanta miki, kika samu rangwame, me za ki yi? Sai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alamomin godiyan ba kawai ki ce alhamdulillah ki koma ki kwanta ba, a'a, sai ki sarrafa wannan ni'imar da aka baki wajen yi wa Allah da'a. Wala Allah da talauci kika tashi, kika samu kanki cikin kuncin rayuwa, yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dan wasa al'amuranki, kike da samu na alkhairi, kike samu dan wata ni'ima daga cikin abin da Allah ya baki. Kada ki ce sai kin tara kin zama hajjiya tukun ki fara hidima, a'a, a dan kadan din da kika samu ni'imar da Allah ya miki, a cikin ta ne zaki dinga yagawa ke ma kina alkhairi a makusantanki ko a mabukata da suke kusa da ki. Wannan shi yake nuna Allah cewa kin gode yanzu tunda ya miki ni'ima, da ke ma jira kike a baki, amma yanzu har ke ma a dan abin da kike da shin dukkankantarsa kina iya ihsani a wani ya amfana da samun ki. Wannan alamar godiya ce mataki na farko, domin rawa bata daga cikin alamar mumuni. Annabi yace bai zama mumuni ba wane ne? Yace mai mummunan hali da mai rawa. In dai har aka nuna ki aka ce tabiyo wancan rawa a gurinta, subhanallah, babu siffar mummunantaka a tare da ke. Ko a nuna ki a ce tab, ai Allah ya jarrabe ta da mummunan hali, ko Allah ya jarrabe ta da rawa, ko yaro ne kika kiyaye danki karami, akwai wanda muke gane suna da rawa a cikin yaran. To tun daga lokacin da kika fahimci wane mai rawa ne, yi mu zaki canja masa akalarsa, rawa ba abin yi bane. malaman tarbiyya suka ce ana koya marowacin yaro kyauta ta wajen shi ka dinga yi masa, na biyu ka dinga yi a gabansa, na uku ma san da zaka yin ka saka shi shine jakadan bayarwa, da haka har ki tusa masa me san shi ma ya bayar din. Tunda an ce ba alamar zama mumuni bane a tun farko sai ki yage masa, don so ki danke tashi a cikin mutane na gari ko so mi yage wa yara rowa ta wajen aikata aiki na kyauta da sadaka da dukkan wani alkhairai kina yi yana gani shi ma zai dinga yi insha Allah. Wani hadisin ma Annabi cewa yace yana daga dalilin da yasa aka dinga halaka mutanen farko rowa. Kun ga mu Allah ya taimake mu, Annabi ya mana addu'a dukkan abin da zamu yi, Annabi yace Allah ta'ala ya saurara mana kada ya mana halakawa irin ta mutanen farko. Shi yasa yanzu gashi sai Allah ya jarrabe mu mu hade laifuka jingin duka laifukan da mutanen baya suka yi aka kisfe su, mu fa a lokaci ɗaya muke aikata shi. Akwai wa'inda suka yi tauye mudu ne kawai, dan mu a gurin mu tauye mudu yanzu ai karamin laifi ne, kuma gidan kowa da akwai ne. Mun taɓa yin darasi akan tauye mudu, kar ki ce a ni ai ba yar kasuwa bane ni ba abinda nake tauyewa, wallahi kina tauyewa. Idan aikin gwamnati kike yi ma kina tauye mudu, kin tafi lokacin da aka ce ki tafi, kin tashi lokacin da aka ce ki tashi, da kika je kin shiga aji yanda aka ce ki shiga aji, ko kin zauna a gindin bishiya kuna hira da abokan aikin ki, wannan ma tauye mudu ne. Dukkan abin da Allah ta'ala ya dora miki shari'a ce, to fa sai kin cika shi a lissafin da aka baki, shine biki tauye mudun ki ba. Kun ga cika mudun naku ashe yana da wahala. Abin kuma zai baka mamaki, kananan ƴan kasuwa da bai wuce su sai da abin da bai wuce ƴan kananan kuɗi ba, su ma suna tauye mudu. Da mun ce sai manyan ƴan kasuwa ko? To ƴan kanana yanzu gishiri ne za a siyo miki kwata a kasuwa, sai kin yayyafa masa ruwa ya cika, tukunna ki daura shi a leda. Wallahi na dau a kasuwan ne kadai ake siyo shi da gishiri. Sai da wata taban labari ido da ido ta gani an jika gishirin an dora a saman rumfa, sai ya sha sai ya daura shi. Kuma mace ce wacce take neman albarka a cikin kasuwarta. Mace ce wanda jarinta kila bai wuce 10,000 ko 20 ba, kike wannan bala'in to mai miliyoyi shi kuma wani bala'i zai yi. Toye mudu gidan kowa ne, kowa ya kokari ya gyara nasa. Annabi ya ce man dashana falaysa minna. Dukkan mai mana algush wallahi baya tare da mu. Bari mu koma kan masu yin zoko da kunin aya da sauransu. Idan da za ki fito da shayin sayarwa ko zoko ko abin da duk ya kama da kayan suga, ki je ki interview a mai yin wannan shayin da na sha na ji kamar akwai dandano, da Allah kana sa dandano wallahi ba zai ce miki yana sawa ba. Mai zoko ba za ta ce miki tana sawa dandano ba. Ai shi ma ya zama algush, yanda turawa suka fi mu kenan, dagiya za su saka a cikin jus ɗinsu, za su ce da giya a ciki, da kaza da kaza da kaza da kuma giya. In ba ki so kar ki sha. Me yasa mu mutanen Hausawa idan muka yi kayayyakin mu na sana'a mun saka wani abin da ba kowa yake son sa, ba za mu fito mu ce mun saka shi ba. Idan kina so ki fita a cikin masu algush sai kin fito fili, kowa kin gaya masa zoban nan fa kun san suga yayi tsada, ba za mu iya saka suga complete kuma ba za ku iya saya ba, yayi tsada. Dan haka yanzu kaza da kaza nake sawa, in kina so ki zo ki saya, in ba ki so shikenan. Idan kunin aya suke yi har ka musa masa ake saboda ya kauri, kuma kin cewa mutane madarar kunin aya ce, da wanda take shan sa ba wai dan dadi ba, dan bukatar bu sinadarin madarar da yake jike mata amfani, ashe ka mu kika bata. Man dashana falaysa minna, wannan ma algush ne. Amma har yanzu Allah bai halaka mu ba ko? Ana ma dugo. Allah ya sa mana ido. Homo. Allah ya sa mana ido. Karya alƙawarruka. Akwai mutane Annabi Salu da su kawai alƙawari da aka yi da su, ranka za taguwa za ta sharuwa, ranka za ku kuma za ku sharuwa, suka saba wannan alƙawarin, su ma aka kunta su aka halaka su. Dan Allah alƙawari nawa muke karyawa? Ai wuni daga safiya zuwa dare ki irga iya nawa kika karya a rana daya? kawai saboda rahmar Annabi alaihi salatu wassalam. Allah ya saurara mana, ya jinkirta mana. Allah yana kallon mu da laifukan mu. Kuma ƴan gata mun tuba sai a ce an yafe mana. An tara kafin ki zo gare shi ya dauki mataki, sai kika ce kin tuba, sai ya ce ya yafe. Amma dan Allah muna yawan tuban nan, gashi mun shina muna da lodin zunubi, muna yawan tuba. ƴan uwa, mu je mu tuba wa Allah subhanahu wataala, mu yi kwadayin samun lada a gare shi da yafiya. Allah ya yafe mana.
وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
Allah ta'ala ya ƙara bujiro da zancen wasu daga cikin ni'imomin da ya ce wa waɗannan mutanen, fa duk da fasadin su, duk da gangancin su, yanzu ya gama ba mu labarin sai ya yafe musu, ko yace ya yafe musu, amma yana fata ko za su gode masa da yafiyar da ya musu. Bayan ya yafe yace musu wazallanna alaikumul gamama, Allah subhanahu wata'ala yace sai ya shimfida musu gajimare a kansu. Kisar ta ɗan rarrabu ta rarrabu. Bayan an samu wannan matsalar, Allah ya jarrabe su da ɗimuwa. An musu umarni su tafi wata ƙasa, sun bar wata, Allah ya ba su wata ɗimuwa sakamakon nan ma wani laifi da suka yi a hanya. Da aka samu ɗimuwar a cikin sahara ne. Ba bishiya, ba rumfa, ba gunda za su huta, kuma gashi tafiya kawai suke yi. Allah ta'ala ya ce sai muka shimfiɗa muku gajimare muku inuwa. Dala wannan ba rahama bace daga Allah. A halinsu na matafiya, ba su da guzuri, ba su da abin da za su ci ko abin da za su sha. Allah ta'ala ya ce sai suka yi, sai ya musu me, bayan ya musu rumfa, ya ce wazallanna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Bayan ya musu rumfa, sai ya ba su algamam. Wasu suka ce wani abin sha ne wanda mu nan ƙasar Hausa ban mu da shi. Kamar ina ga ɓangaren ko su Sokoto suwa suna ce masa tsarba. Amma mu nan Hausa an ce ba mu da shi. Abin sha ne wani mai daɗi aka saukar musu, aka ce wassalwa. Da ƴaƴan salwa, ƴan shila za mu iya kwatanta su kamar ƴaƴan baruko. Azo dai salwar ma yanzu kan mun santa. To aka kawo musu soyayyin salwa da juice na wannan ɗarba ɗin. A halin matafiyi, baki da guzuri, ga rana, ga yunwa, kawai sai kika ga an zo an shimfiɗa miki wata rumfa ta alfirma. Aka zo aka baki wani abu na sha wanda zai rike jikinki, aka kawo miki soyayyen nama, aka ce ki ci ki koshi saboda mi, saboda afuwa irin ta Allah subhanahu wataala. Da Allah, wannan Allah ya cancanci abinci ko bai cancanta ba? Allah ya ce musu kulu ku ci min tayyibati, daga wannan tsarkakan abincin da aka kawo muku. Yace ma razaqnakum, abin da muka arzurta ku. Yace wa ma zalamuna, amma fa kushina, ba ku fa zalunce mu ba, wannan abin da kuke ba ku cutar da mu ba ko kaɗan. Yace walakin kanu anfusakum yazlimun, alhali sai dai ku ne ma kuke cutar kanku da kanku. Saboda din mai wa Allah laifi, wallahi ba Allah yake cuta ba, kansa yake cuta. Din mai wa Allah laifi, ba Annabi ya cuta ba, kansa ya cuta. Illa iyaka ki wa Allah da'a, shine riba ke a gare ki. Domin idan biki da'a wa Allah ba, ma nan ma biki cuta Allah ba, kanki dai kika cuta. Saboda idan mun tare dukkanmu tun daga Annabi Adam har kawo yau, muka bi Allah, ko kuma zuciyarmu ta zama dukkan ɗayanmu a ce waye ya fi imani duk duniya, kadara mu ce Sayyidina Abubakar, kamar yadda tarihi ya nuna. Sai aka ce duk duniya an sa mana tsoron Allah irin na Sayyidina Abubakar. Kenan ba fajirci a ƙasa, ba yi wa Allah ba abin da ba daidai ba, ko muna kan daidai? Allah ya ce bai ƙare ni da komai ba in kun yi haka. Ya ce kuma idan da za ku yi fajirci irin na Fir'auna, tsabar fajirci har sai da ta shi ne ma Allah da kansa, ko ya ce duk duniya zukatanku su zama irin na Fir'auna, wallahi ba ku rage ni da komai ba a cikin mulkina. Shine walakin kanu an fusa kun ya zulmun, kawai sai dai ku kun kasance kuna zaluntan kanku ne, saboda haka ba a rage Allah ba idan ba a yi masa da'a ba, ba a kuma daɗe shi ba wai dan an yi da'a a kanki kika yi wa. So ya kamata mu dinga yi wa kanmu tunani abinda muke yi menene mafita a kanmu, saboda kai zaka je ka tadda guzurin abinda ka aika. Yanzu aike muke yi muna sako ne, za kuma ki je ki tadda sakon da kika aika. Me kike kika aika zaki bude ki gani, mummuna kika aika zaki bude ki gani. Kuma kullum mu dinga tunawa akwai wata rana ɗaya da za a bujiro mu tun daga na farkon mu har wanda ya karshen mutuwa. Rana ɗaya za mu tashi mu tafiwa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mutuwa kan gashi nan ɗaya bayan ɗaya ake dauka. Tun da muka zo muka samu wannan labarin mun gani kuma a idan mu, tun baki kai ki leka ki ga gawar ba, har ya zama ke za a ce zo ku wanke ta, har ya zama gawar a cinyar ki an yi ta, a gadon bayan ki an yi ta, kin gama shina kullun yi ake ana kaiwa ana binnewa, har ke ma ki tafi wancan gurin aka ce dura na ɗaya za a bujiro da ku. Shin ba ma wannan ranar tanadi? Shin ba ma tsoron wannan ranar? Ga mafi sharri da bala'i a cikin ranar shine mai rashin shinan yaushe za ta riske ki. Da kin san yau zaki mutu, dan Allah da wanda zai kai ki istighfari da sunkuyi da kanki da kankan da kanki da neman yardar Allah, ba za a fita shi shina ba sai kawai kin ga mala'iku a gabanki. Annabi yace idan za a dau rayi duk gurin da mumini ya bude idansa, idan kai muminin ne mala'iku kake kallo tamfal ba ka kallon komai. Idan a ɗakin ki kike ga fanka ga kaza ga miro, wallahi duke ba su kike kallo ba, mala'iku kadai kike kallo. Bayan wa'annan mala'ikun sun cika gidanki sun dirkake ko ina su ne a gidanki, sai wasu mala'ikun su zo su yanda ake zuwa da likkafani da turare in kin mutu a nan duniya ko wa'ancan su suke fara zuwa da likkafani da turare. Sai masu likkafani da turare su yo ja gaba a mala'ikan mutuwa su zauna suna jiransa. Shugaban bangaren daukar rayi sai ya dauko hanya sai zo ya keta mala'ikun nan kina kallansa, mabuki suka ce kowa gashi ba. Sai dai mafi akasari akan kula hankalin mai shirin mutuwa yakan raja a abu ɗaya yake kallo. Idan ya shigo sai ya dauki rayin, Allah ya sa muna cikin wanda mala'ikun rahama za su dauki ransu. Idan ya dau rayin sai ya danka wa'annan masu mayani da suka riga shi zuwa, masu rike da likkafani su rai suke kaiwa. Ai mu mutanen mu ganga jikin suke kaiwa kabari ko? To masu daukar ran naki dama an riga an yi gaba da shi, sai a sa a wannan likkafanin tare da wannan turare mai kamshin sai a baibaye shi sai su nade. Kafin a fara kukan kin mutu ma su sun yi gaba da ruhin, sai su keta sama ta ɗaya ta biyu sai sun tafi har kololuwa. Duk wanda suka gifta sai a ce wannan ran waye yake wannan kamshin? Mala'iku sai su ce wanta ce yar wanci, wanta ce ai ta fadanki ana, sai su dinga yi miki addu'a Allah ya kara miki daukaka, Allah ya kara miki daraja, ranki yana sama ana yi masa addu'a har a kai shi ma'aji. Idan kuma Allah subhanahu wataala ya tseratar da mu, fajira ce za ta mutu. Gidan gabaki ɗaya ba kya kallon fotunan ko fankar gidanki ko miran gidanki, kawai mala'iku kike kallo, baƙaƙe munana masu mummunar siffa, masu wari, masu shigo miki da yanayi mara daɗi. Ke ba ƴan uwanki da suka kewaye ki kike kalla ba, wa'annan mala'ikun su ne kaɗai a idonki, ba ki iya kifta idanuwan. Wa'annan mala'iku masu mayani su ma sai su iso ga likkafaninki nan baƙi ƙirin tare da mummunan wari, sai su zo su jira mala'ikan mutuwa sai ya bujiro miki a mummunar kalma, a mummunar siffa, ya keta wa'annan mala'ikun ya zo ya tizgiranki. Idan aka tizgiranki sai a shimfiɗa wannan mummunan mayani sai a damƙe shi. Ina za a kai? Ba za a tafi can ba sai a yi haka, sai cikin ƙasa wanda a nan ne jahannama take ciki. Tun daga rannan za a dinga nutso da ke ana ƙasa da ke har ranar tashin alƙiyama. ‘Yan uwa mun shirya wannan rana? Muna da tanadi a wannan rana? Idan ba mu da tanadi a wannan rana, wallahi daga yanzu ki ɗauki tanadinki. karki tunanin sai na shirya. Ah ni kakata ma sai ta shekarar 70 ai mu muna kwana biyu ƙarya kike yi. Daga haular ku akwai wata tun bata aifu bata mutu. Ai dan cikin ta ya mutu. Haka ne ko ba haka ba? Wata tana da yayye ya mutu. Kewa ya ce miki za a jinkinta miki sai kin cimma shekarun kakanninki. Allah ta'ala ya shirye da mu.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
Ta gurguje zan fassara wannan ayar. Allah sa bayanan ta ya fito yanda ya kamata. Naji ana ce min lokaci yayi. Allah ta'ala ya ce wa iz qulna dukulu hadhihi alqaryat, yace a lokacin da muka ce wa'inan al'umma mutanen annabi Musa ko ku shiga wannan alqaryar hadhihi alqaryat, yace fa kulu minha haythu shi'tum ragada, ku ci dukkan abin da kuka gani a cikin ta a sake, ba abin da aka yi musu doka a kai wanda lokaci ba zai bayar labarin yaya aka yi aka zo wannan izinin shiga cikin alƙariya ba. Ai akwai abin da suka roka ne, saboda na ce muku tarihin annabi Musa yana da yawa a Qur'ani kuma suna nan a surori daban-daban, wani gurin labarin zai sake dawowa idan Allah ya sa muna raye. Yace daga dan yaje wa dukul baba sujjada, idan za ku shiga garin amma ku shiga kofar garin kuna masu sujjada. Yace wa qulu, idan za ku kuma shiga din ku ce hiddatun, ai hiddatun ai mi ai rabbana ghafir lana. Kalmar hiddatun tana nufin ya Allah ka gafarta mana, ma'ana da sun yi wani laifi an yafe musu sai aka musu izinin to su bar guri kaza su shiga guri kaza, amma in za su shiga guri kaza din su faɗi wannan kalmar al-hidda hiddatun kadai. Allah ya ce naghfir lakum khatayakum, za mu yafe muku zunubanku, amma kun san me da za su shiga sai suka ce hiddatun hiddatun kiddatun aka saka su. Waccan hinda da suka faɗa malama suka ce alkama ce, saboda izgili irin nasu da gangan sai su dinga yi wa annabi Musa abu kamar dan ya ji haushi. An ce ku nemi gafara za mu yafe muku, ina da man yanzu mun da za a ce ga kaza ki faɗa an yafe miki, dan Allah akwai wanda zai ji nauyin faɗan kalmar. To amma su suna ji suna gani sai su canja, ba za su faɗa abin da aka ce din ba. Yace wa sanazidul muhsinin, bayan mun yafe din ma yace da sannu za mu ƙarawa masu kyautatawa. Misali kamar mu ne da annabi yace mana a rana yana yin istighfari sau 70, wani hadisin yace sau 100 ko, sai aka ce wa sanazidul muhsinin, anan sai mu gane kenan ba sharadi ne kawai dan kin yi wannan 100 ko 70 din ya isa ba, da sannu za a ninka lada ga masu kyautatawa masu yin dadi akan wannan sharadin da aka bayar. Kenan da aka ce su nemi afuwa su shiga, kenan yana da kyau bayan faɗan kalmar sau ɗaya su yi ta maimaitawa don neman yafiyar Allah. Su kuma sai suka ji guda ɗayan ma ba za su faɗe ta ba, saboda me? Saboda ganin da suke yi kamar idan sun yi haka sun kyautata wa annabin Musa ne, ko sun kyautata wa Allahnsa, wanda kuma Allah ya gaya mana kansu suka cutar, ba shi suka cutar ba kuma ba annabinsa Musa suka cutar ba. Ina ganin saboda yanayin lokaci dole za mu dakatar da dogon jawabai a kayan kissar Banu Isra'il, amma ina so ƴan uwa mata mu wasa'a da Allah. Dukan bayanin da ya bujiro ki je ki duba, akwai kalmomin da zaki tsinta su yi miki amfani a yanzu, ba wai iya su bane kadai da aka sauka za su yi musu tasiri, har mu a yau har mu a gobe. Dukan sharadin da yake ciki na musulunci ne, to idan an yi shi tun zamanin annabi Adam zaka samu an hakaito shi a Qur'ani, to ana nufin ke ma zaki yi amfani da irin wa'innan abubuwan da suke ciki ne. Allah ta'ala ya sa mu dace. Akwai wanda ta yi maganan wai mai karamin ciki idan tana zubar da jini wai za ta yi azumi, to mai karamin ciki idan tana zubar da jini sai ta bincika ta san wani jini take zubarwa. Idan jini ne na jinya a matsayinta na mai jinya, ai ko ba za ta zubar da karamin ciki ba idan akwai rashin lafiya da ta san zai iya jijjiga ta, an ba ta dama ta sha azumi. Amma yana da kyau ta gane wani jini take zubarwa, jinya ne dole ta nemi magani, ai ba a ce mai ciki ta yadda ta zauna jini yana zuba a jikinta ba. Sannan idan kuma ta gane akwai wasu daga cikin mata kaɗan wanda suna yin al'ada alhali suna da ciki, to sai ta gane wani jini take zubarwa, daga yaushe ta fara kuma yaushe ya tsaya. In baya tsayawa ta yi bincike ta gane wani jini ne ma tukunnin za a tare da ita. Yanzu ita ba zancen sharadin sauki azumi ko dora bane, saukiwa kan dama an ba ta dama tun ma bata fara zubar da jini ba. In har ta ga tana za da larura a wajen ciki bata jin daɗi da sauransu, an ba ta dama ta sha azumi. To amma yanzu da take zubar da jini, wani jini take zubarwa? Wannan shine abin tambaya. Ta yi kokari ta gane wani jini ne, shin cikin ne yake kokarin zubewa, domin alamomi ne na yin bari ga mai karamin ciki ta dinga zubar da jini. Idan ba haka ba kuma to ta gane a tana cikin mata da suke yin haila ne idan suna da ciki, to wannan ma abin dubawa ne. Muna fata Allah ya sa mu dace. Wata tana cewa a ja hankalin dangin miji. So dangin miji, dukkan mu dangin miji ne, kowa a bangaren sa dangin mijin wani bangaren ne ko? Annabi kuma yace kamata dinu tidanu. Duk wanda bata kyautata ba ita ma ba za a kyautata mata ba. Yanda kika aurar aiki kina so ta zauna lafiya a gidanta, yi kokari ki zauna da sirkar da aka kawo miki da ita ke ma lafiya. Ba alkhairi bane ga uwar miji ko yar miji ko dangin miji kamar yadda aka faɗa kannan su ko sauran makamantan su ko? Ki dinga tunanin cewa ita wannan bare ce, kuna da wani gilli da ita. Sannan ke ma din matar gidan ba alkhairi bane a tare da ke, ki dinga jin cewa wai ita wannan ai uwar miji ne ba uwarki ba. Daga lokacin da kika dauki uwar miji uwarki, wallahi dukkin Allah ta sai ta dawo ta mai da ke ya. A lokacin da gidan miji suka fara uzura wa rayuwar matar gida, salon shi ne kawai ki duba ki ga menene abin da ya fi musu kunci a tafiyarsu, menene ba sa samu yanda ya kamata, ke sai ki zo musu da shi. Ki mu'amalance su mu'amala mai kyau, suna kinki kina nuna baki san ana kinki ba. Kuma ki zama mai yawan addu'a, tun ba su gane ba har za su gane. Nan gaba sai ki zauna da su lafiya. Kada ki kyamaci kannansa, kada ki kyamaci yayinsa, kada ki ji haushi in zai yi kyauta, kada ki hana shi yin kyauta, ki ma ziga shi yin kyautar da bai niyya ba. Yana daga ɗabi'o'inmu rowa wa dangin mijin. Idan kuma ke ba mai rowar ba ce, to su dangin mijin su ma akwai ɓangare masu sa ido a cewa me aka kawo miki, me kike da shi. Duk wannan kowa ya kama girmansa. Idan kika kama girmanki a ɓangarenki, insha Allah yau da gobe su ma sai sun kama nasu. Abu ɗaya dai, mu tabbatar ba mu cira Allah a cikin zamantakewar mu ba. Kullun ki gane dan Allah kike zauna a gidan mijinki, kina neman lada ne da sakamako a gurin wa? A gurin Allah subhanahu wataala. Matukar agunsa kike nema, ko sun kuntata miki Allah zai yarwata miki. Sannan shi har kullun ki dinga nuna masa girmansa da girman iyayensa, sansa da san iyayensa. Kada ki barranta shi da wani nasa, koda baya nan koda yana nan. Kada kalmomi muna na su dinga fita a bakinki domin isar da sako na gurbata zamantakewa tsakaninki da su. Mata muna da matsalar wajen isar da sako da gangan ko ta harshen kananan ƴaƴa a ce ai antuwanta ta ce kaza. Kada ki sake a fito da mummunar kalma a ce ke kika bada ita sako, domin sako ne ka ga ya karamin yaro illar bangaren su. So idan muka kama harshen mu muka kuma koma ga Allah, sannan muka roke shi, muka kankan da kai da shi, insha Allah kina watan da Allah zai juya miki kiyayya ta dawo soyayya. A wancan zaman na faɗa, idan mutun ya nemi yardar Allah, Allah ya yarda da shi, wallahi ba dangin miji ba, ai ko dangin shedan ne sai sun dawo suna son ki. Ki so Allah iya so, ki mika wuyanki a Allah iya mika wuya, dangin miji za su dawo su mika miki wuya, ku zauna da su lafiya. Allah ta'ala ya samu dace. Ina ga iya tambayoyin da suke rasa kenan ko? To an ce lokaci yayi. Allahumma hadina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma hadaita, wa qina wasrif anna sharra ma qadaita, bi rahmatika ya arhamar rahimin ya zul jalal wal ikram ya rabbis samawati wal ardi ya hayy ya qayyim ya badi'us samawati wal ardi ya man laysa kamithlihi shay'un ya huwa allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sanarwan tallafin marayu kofa a bude take, muna ci gaba da sauraron ku har yanzu